الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار dan kuwa cincirin dan al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam ne muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar lahadi wanda ya zo 14 ga watan 1427 wanda yake kuma 12 ga watan 2006 kamar yadda kuka ji sanarwa cewa majalisar ta'awun bainar du'at as-salafiyyin majalisar haɗin kan malaman sunna ta ƙasa tana aika gayyata ga dukkan al'ummar musulmi domin gabatar da wannan muhadara wacce aka yi mata taken san manzon Allah kuma maudu'in da za a tattauna shi ne kare martaban manzon Allah wanda ake bayani za a gabatar a wannan rana kuma a wannan masallaci na Uthman bin Affan da ke gidan kaya Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah hakika wadanda suke cutar da Allah suke cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam la'anahum Allah Allah ya la'ance su Allah da kansa yace ya tsinewa wanda ya cuce shi ko ya cuci annabi fi dunya wal akhirati wannan la'anar ba a duniya kadai ba ba kuma a lahira kadai ba a duniya a lahira wannan yasa duk sanda aka taba martaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dukkan masu imani hankalinsu yake tashi kuma malamai sun yi rubuce-rubuce a kan wannan babi akwai wata risala da al-imam abu abdullahi muhammad bin sahanun ya rubuta mai suna risalatun fiman sabban nabiyya wato wata wasiƙa ta la'ana a kan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shekul islam ibn taymiya yana da littafi mai suna asarimul maslul ala shatimul rasul wato zararren takobi ga yawa jini na wuce akan wanda ya taba manzon Allah wannan shine mafi girma mafi tsadar littafin da aka wallafa wajen kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya yake sannan malam subuki ya rubuta littafi mai suna as-saiful maslul ala man sabbar rasul wato zararren takobi ga yawa jini na wuce akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ar-rumi ya rubuta littafi mai suna as-saiful mashhur ala zindiq wa sabbir rasul yace zararren takobi wanda aka zare shi daga kubensa aka rike shi tsirara akan zindiki da wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan al-imam as-suyuti yana da littafi mai suna tanzihul anbiya an tasfihil abdiya wato tsarkake annabawa daga sakarcin sakarkaru sannan akwai ibnu kamal basha yayi littafi mai suna as-saiful maslul ala sabbir rasul shi ma zararren takobi akan wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ibnu ajuj ne ya rubuta littafi mai suna tambihul wulati wal hukam ala shatim khairil anam aw ahadin min ashabihi alayhi salam, wato fadakar da shugabanni da alƙalai akan hukuncin da ya kamata su zartar akan wanda ya zagi ko ya faɗi mummunan magana ga shugabannin talikai ko kuma ɗaya daga cikin sahabban annabi. Hakanan gumari ya rubuta littafi da suna As-Saiful Battar liman sabban nabiyyal muqtar. To haka dai talifat a wannan babi suna da yawa, don haka a wannan haɗuwa tamu za mu tattauna akan wannan muhadara wadda Sheikh Jafar Muhammad Adam zai gabatar mana, kuma za mu samu ta'alibi daga Dr. Muhammad Sani Umar Rijalim. An san abin da ya faru na abin da jaridu da kafafen watsa labarai suke yi na batanci ga annabawa, wanda ba sabon abu bane, amma kuma matsala ce da take tada hankalin duniya, kamar yadda ya faru a jaridar This Day wacce aka buga ta ranar Asabar 16 ga watan 12/2002, wanda aka yi gasar sarauniyar kyau na 'yan mata da za su zo tsirara su 92, za su zo su tallan tsiraicin. Wata marubuciya fitsararriya mai suna Isioma Daniel ta yi rubutu a shafi na 50 a cikin wannan jarida ta faɗi mummunan magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda an san bala'in da ya biyo baya na tashin hankali da kashe-kashe. Haka jaridar Standard wacce ake buga ta da a Jos ta taɓa yin wannan, aka tashin hankali a ƙasar nan. Haka Loli, mujallar Loli ta taɓa yin wannan 1991, wanda shi ma aka tashin hankali. Sai wannan abin da katun guda 12, guda ɗaya har guda 12, kuma kowane katun aka ce annabi ne, wanda wannan Jelan Kostin ta Danish ko Denmark ta buga. Waɗannan katun guda 12 an buga su tun daga an fara buga su tun a watan September. To amma da abin kawai a internet ne, tun da jaridar ba ta Turanci ba ce, yaren ƙasar su suke. Danish ya ƙaramar ƙasa ce, inan da ya yi mititiya da ita, duka mutanenta ba su kai rabin mutanen Kano ba. Ko estimate da aka yi nasu a 1940 da 2004, duka mutanen ƙasar miliyan 5 ne da rabi, gabaki ɗaya mutanen ƙasar. To bayan ta buga waɗannan katun guda 12, sai ƙasar Norway suka buga, France suka buga, Germany suka buga, Italy suka buga, Netherlands suka buga, Spain suka buga, sannan European countries suka ci gaba da bugawa. Daka ba tare da ɓata lokaci ba, zan miƙa wannan abun magana ga hannun Sheikh Malam Jafar Mahmud Adam don ya gaya mana wannan matsayin kare martaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, wanda dama aiki ne na ahlus sunna. Da haka malam, ba tare da ɓata lokaci ba, zan baka cikakken awa ɗaya.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa musulmi ina gaishe ku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah godiya da yabo da kirari su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya hada mu a wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan a nan kofar gadan kaya a kanan mutadabo a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 14 ga wata watan al-Muharram watan farko a kalandar musulunci a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga binnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 12 ga watan 2 shekara ta 2006 miladiya don tattaunawa akan wannan matashiya mai matukar muhimmanci kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai wannan lokaci da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so ya jarrabi mu al'ummar musulmi da waɗansu kalmomi na batanci da aka yada su ta kafofin yada labarai a waɗansu kasashe daga cikin kasashen turai musamman mafarasu daga kasar Denmark da Norway har abin ya je Faransa ya je Spain kuma har waɗansu kasashe suke kurarin ci gaba da yada wannan abu namunanawa ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamata yan uwa mu sani cewa tauhidi shine jigon jigogi kuma shine shishiken shikashikai shi kuma tauhidi yana kaiwa ya komo akan al'amurra guda uku waɗanda su ne mafiya girma cikin abinda tauhidi ke tattaunawa akan su al'amari na farko abinda ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala samuwarsa rububiyarsa ilahantakarsa sunayensa da siffofinsa da ayyukansa abu na biyu abinda ya shafi annabta kasancewar annabawa su Allah maɗaukakin sarki ya zaba don su zamanto wasita sila tsani tsakanin shi Allah zuwa ga bayinsa da haka magana akan annabta magana ce wadda take da alaka da tauhidi sannan sai magana akan ranar tashin kiyama tun daga alamominta da kuma shimfidarta shine alhayatul barzakhiyya da kuma abinda zai faru a ranar da kuma sakamakon karshe da ke jiran kowane ɗaya daga cikin talikai ko dai ya kasance ila jannatin aliya qutufuha daniya yuqalu li ahliha kulu wa shrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ubangiji da Allah ya samu cikin su ko kuma ila narin hamiya Allah tsare mu. Da haka magana akan annabta magana ce mai muhimmanci wadda take da alaka da tauhidi wadda bata buƙatan sassauci ko bata buƙatan tattaunawa wai dan musulmai su gabatar da wani bangare na sassauci ko a sassauta ra'ayi tunda duniya tana buƙatar a zauna lafiya a tsarkake ta daga rudani da tashin tashina da kuma abinda ake jin tsoron faruwar sa na abinda ake kira sirabul hadarat wato clash na civilization babu wani sassauci akan magana akan akida kuma ya kamata mu sani ya ƴan uwa musulmi annabtaka da manzanci zabi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba yawan ibada ne ke mayar da annabi ya zama annabi ba kwazo da himma bane ke mayar da annabi ya zama annabi duk da cewa kwazo da himma siffa ce daga cikin siffofi na annabawa to amma an ba su annabta ba dan kwazon ba ba dan himmar ba in ba haka ba da sai a ce duk wanda ya kwazo a yau ko a gobe ko a jibi yayi himma to ya tsammaci a turo shi zanto annabi ko zuwa Kano ko Abuja to amma abin ba a himma bane ba zabi ne daga Allah ubangiji ta'ala ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yake zaba ya darje ya zabi manzanni cikin annabawa ya zabe su cikin mala'iku manzanni cikin mala'iku waɗanda su suke isar da sako zuwa ga annabawa manzanni cikin annabawa mutane waɗanda su suke isar da sako zuwa ga al'ummomi a zamanna daban-daban da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo su dan su zanto masu bishara su zanto masu gargaɗi dan yankewa dan adam hanzari rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima to kuma annabawa sun fi kowane mutum kirki a tarihin dan adam. Duk inda kaga annabi a zamanin da ya wuce a baya ko a wannan zamani na lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam, to annabi ya fi kowane mutum kirki cikin mutanansa, ya kuma fi su hankali, ya fi su sanin ya kamata, ya fi su basira. Dukkan marubuta na Turai masu adalci wanda suke kokarin kwatanta gaskiyar da shaidu na tarihi suka tabbatar, suna tabbatarwa annabawa kiman su da darajar su, koda ba su yi imani da su ba a matsayin annabawa ne. Sa iya sa su a layi na jarumai ko waɗansu fitattun mutane wanda suka kawo juyi a cikin duniya, wanda aka ji motsin su ko duriyar su, kuma sun yarda mutanen kirki ne duk da cewa Allah bai sa sun yi imani da su din ba. To wannan kaso na kirki da halayya ta gari da ɗabi'a ta gari da mutunci, rabon da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi ta wannan fuska, rabo ne da ya tsara rabon kowane annabi da Allah ya taɓa turowa a ban kasa. Kasansa ya tsara na sauran tsoka. Ubangiji ta'ala ya bashi ɓangarori da ya fice da su a tsakankanin, ba ma ga magarin mutane ba, a tsakankanin wato ainihin annabawa ɗin ya zama shugaba. Yana da abubuwa masu yawa da ya fice da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na farko dai, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkake nasabar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yadda shi dan Abdullahi ne dan Abdul Muttalib, dan Hashim, dan Abdul Manaf, har ya zuwa annabi Isma'il, salsalarsa cike take da tsarki, bai keto wani rudo a cikin salsalarsa ba, bai kuma keto ta ubanni waɗanda suka yi abin kunya a zamaninsu ba, irin abin kunya da zai sa mutum ya gudu ya bar gari dan kar a nuna shi da shi. Manzon Allah bai ratso haka ba, duk da rantsin jahiliya da kakanninsa suka keto daidai lokacin da babu annabta, amma Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi ta wannan fuska. Wanda babu wani shugaba a yanzu daga cikin shugabannin kasashe da zaka kirga ubanninsa 1, 2, 3, 4, 5 ka samu dukkaninsu cike suke da tsarki da salaha, sai ka samu akwai rudo a cikin nasabarsa. Musamman kuma cikin shugabannin da yau su suke mallakar duniya ko su suke fada a yi ko a bari, yanzu idan kace zaka kidaya nasabar Bush ko ta Ariel Sharon ko ta Jacques Chirac, ina jin zaka samu rudo mai yawa ta cewa a wani rin ya biyo tsatso na mazinata ko na 'yan marisa ko na 'yan luwaɗi ko na barayi 'yan yankan aljihu ko na 'yan ta'adda. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya tsarkake na sabarsa, bai keto cikin irin wannan rudun ba. Shi da kansa ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito malamai ke karantar da mu shi, wanda aka karbo daga Wasila ibn al-Asqa, yake cewa Ubangiji ta'ala ya zaɓi Kinana daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya zaɓi Quraysh daga cikin zuriyar gidan Kinana, sannan Ubangiji ta'ala ya zaɓi Banu Hashim daga cikin zuriyar Quraysh, sannan kuma ni Ubangiji ya zaɓo ni daga cikin Banu Hashim. To kaga kenan manzo sallallahu alaihi wasallam zababban zababku ne gaba daya. To wannan wani abu ne da idan mutum ma bai yi imani da shi ba, ya kalli irin wannan nasaba, to alal aqalli in yana da adalci, adalcinsa zai hana ya batanci a gare shi, ba zai zage shi ba ko ya muna magana a gare shi. Abu na biyu, kulawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, irin kulawar da ta ɗara wadda ya baiwa sauran halittu. Allah madaukakin sarki ya kare shi tun a shekarun yarinta da ƙuruciya, wanda duk wanda ya ga ƙuruciyar ka zai iya haddasa wani abu da kai na rashin kirki, ko ya ganka kana yaro kai marowaci ne, ko kana yaro kai sarkin tso kana faɗa ne, ko kuma kana yaro kai mai cin zali ne. Duk wanda aka duba yarintarsa a nan cikin mukila a samu ɗaya daga cikin ababen da a iya aibata masa da shi, in ana aibata mutum da ƙuruciyarsa. To sai Allah ya tsarkake yarintar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƙuruciyarsa, kamar yadda ya tsarkake lokacin samartakarsa. Duk wanda ya keto shekaru na ƙuruciya, musamman irin na tashan balaga da gafin balaga, to kila in an karanta tarihin mutum a wannan lokacin a iya samun abin da za a aibata shi da shi. Amma in ka kalli tarihin annabi lokacin da yake tsakanin shekaru 14, 15, 16, 17 cikin goshin balaga da ƙuruciya, gigi na samartaka ko na ƙuruciya bai tasiri a kansa ba irin yadda ya yi a kaina ko a kanka ko a kanku ko a kan waɗansu daga cikinmu. Wannan Allah ne ya ba shi kulawa ta musamman, ya kewaye shi da kulawarsa subhanahu wa ta'ala. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim daga Anas bin Malik, Allah ya kare shi a gare shi, manzon Allah da kansa yake cewa malaika Jibril ya zo masa lokacin yana tare da yara yana wasa shi manzon Allah din, sai ya kama shi ya kwantar da shi, sai ya tsaga kirjin shi. Bayan ya tsaga kirjinsa sai ya fitar da wata tsoka ko gudan jini. Bayan ya fitar da wannan gudan jini sai ya nuna masa shi yace haza hazzu shaytan mink, wannan shine kasan shaytan a jikinka, gata an riga an cire shi. Sai manzon Allah ya wanke wannan tsoka, ai sai malaika Jibril ka ya wanke wannan tsoka a cikin wani kasko na zinari, ya wanke ta da ruwa mafi tsarki a sararin duniya shine ruwan zanzan. Sannan ya mayar da wannan tsoka inda take, ya kuma haɗe kirjin kamar ba a taɓa keta shi ba, yace ta cika. Wannan kariya ce daga Allah subhanahu wataala. Wannan hadisi na cikin Sahih Muslim. Kila mutumin da yake wannan zamani shi zai fi kowa saurin gaskata wannan, in ya zanto likita a asibitin Murtala duk da karancin kayan aiki da ake da shi ba a kwatanta shi da na sauran kasashen da ke suka ci gaba, zai iya feɗa mutum ya cire wani abu ya mayar, ko mutum ya tashi ya ci gaba da yawo, sai kaga wannan ba abu ne da zai ga Jibril ba, musamman kuma tunda ya zo ne da umarnin Allah subhanahu wataala. Wannan ya mayar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi akan dabi'u na gari da halaye na gari, ga karamci, ga kyauta, ga haƙuri. Abin buga misali ne shi wajen ba da taimako, ballantana rukun amana, ballantana gaskiyar zance. Da haka wani mai yabansa yake cewa fama hamalat min naqatin fawqa rahliha abarra wa awfa tun cikin hawa yake, cikin duk abin hawan da aka taba yi a duniya ba wani abin hawan da ya taba daukan wani mutum mafi cika alƙawali, mafi mutunci, mafi daraja irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu na uku, Ubangiji ta'ala ahatahu bil isma, ya kewaye shi da isma, ya mayar da shi ma'sumi. Isma din nan tana da wujuh da bangarorinta. Ma'sumi ne shi karelle tsarelle ta yadda abokanan adawa ba su ci nasara a kansa ba, su kassara shi wato su hana shi isar da da'awarsa. Duk irin yadda sau kulla makirci Allah ya mayar da makircin zuwa gare su. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. معصومي نجي تيد بايد وانا أبن دزاك جني ككوشي شي بايد مفوسة أتترنشي بايد أبن زرجي بايد وانا حالي دزي كولي متانيس برشي سوى دوان نمم وانا حالي الله يجي دتوشن حالي دكي كاوات تبيئة يتي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عظمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. saboda rahmar Allah gare ka sai ka zanto mai taushin hali, taushin magana, taushin mu'amala. Shi yasa Aisha tace bai taba dukan kowa ba, ko mace ko yaron gida, sai fa in a bagin fama ne wajen yaki. Amma haka kawai ana zaman lafiya a gida ya daki yaro ko ya daki mace bai taba yi ba, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya sa shi ya zanto mai isma ta wannan bangare, mai isma ta yadda aka tsare shi daga zakewa manyan manyan laifuka, aka tsare shi daga abubuwa waɗanda suke duk wanda ya yi su za a yi Allah wadai da shi, ayyuka na wuce, ayyuka na tir, ayyuka na masha'a Allah ya tsare shi. Baya da san zuciya, baya aiki na wauta. Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan abu na hudu, Ubangiji ta'ala ya bashi cikakkiyar halitta, baya da makusa a halittarsa, ya tsunsa daidai wa daidai suke, busu ragu ba sun zama ɗan yatsu hudu a hannu, busu karu ba baya da cindo, dan cindo ba ado bane ba kwalliya bane. Idan ka ganshi daga jeru zaka ce masa dogo, in ka ganshi da dogaye zankalar din nan kuma zaka ce masa gajeri. Sai ya zama tsaka tsakiya sallallahu alaihi wa sallam, wannan kan yafi bankai, sama da ba a ce maka malam dogo babu gurinta, sama da a ce maka dogo zankalar kuma nan ma babu gurinta, shi babu kyau, shi babu burgewa. Ubangiji ta'ala ba shi kamala. Ga wuciya a bakin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, in yana magana baya haɗe wani harafi ko kalma, kalmomi suna fita daidai wa daida. Tare da haka a wani sa'ilin ya maimaita kalma sau biyu don ya isar da mutum komin dolancinsa, ko da mutum ba miko da kiki ne,
to manzon Allah na iya fahimtar da shi magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana magana warawara cikin azanci da dabarar magana, shi ne mafi fasahar masu fasaha, shi ne mafi kyawun halitta da ido ya taba gani a bankasa. Ido bai taba ganin kyakkyawa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. In ana san mutum dan kyansa ko ba dan dabi'arsa ba, to duk duniya ba wanda ya kamata ta so irin manzon Allah dan yafi kowa kyau. Ina da aminci ta fada. To wannan wani abu ne da Allah ya hadawa manzon Allah shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ga kamala, ga haiba, da kwardini, abokanansa da sahabbansa waɗanda suke tare da shi yau da gobe, saboda kwardininsa sai su kasa tambaye shi wani abu, ba dan shi mai kaucin hali bane sai dan kwardini da Allah ya zuba masa ya bambanta shi da sauran mutane. Kai waɗanda suke ganin surukansa, wanda za a iya ganin suna da minna a kan shi, ta cewa a kan shi dan sun aura masa ƴaƴansu irin su Sayyidina Abubakar, irin su Sayyidina Umar, tare da haka manzon Allah na musu kwardini. Da yawa daga cikin sahabbai suka ce farin ciki muke ƙauyawa su shigo Madina, wanda ba sa ganin annabi kullum, saboda su din sun zo duk abin da suka saho da shi na tambaya kai tsaye za su faɗa gaban annabi ba sa jin kunya. Suka ce mu kuma sai mu kwashi ilimi arha, irin tambayar da mu in za mu yi manzon Allah ɗin kwardini yake mana ba ma iya yi. Wannan halitta wani abu ne da manzon Allah ya yi fice da shi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi fice ta kyan hali da kyan ɗabi'a, ya fi kowa kyauta. Iska da ke injizo giragizai da ke ɗauke da ruwan sawa, wannan iskar manzon Allah ya fi ta kyauta. Haka Abdullahi ibn Abbas ya faɗa cikin hadisin Bukhari, ya fi kowa jarumta. A wurin da jarumai suka rika guduwa a yaƙin Hunayni a lokacin manzon Allah na tsaye, yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, ni ne annabi ba ƙarya ba, ni ne dan Abdul Muttalib. Idan ya san to kuna san waɗansu jarumai da suka yi bajinta a waɗansu fagage da ba na yaƙi ba, a waɗansu fagage na wasanni, yasa kuka so su dan sun yi fice, dan me ba za ku so ba wanda ya yi fice a fagen yaƙi, ya yi fice a fagen shugabanci, ya yi fice a fagen kyauta, ya yi fice a fagen kyawun ɗabi'u, ya yi fice a wajen kyawun halitta. Dukkan abin da ɗan adam zai haɗa na jama'a su so shi, Allah ya tara manzon Allah wannan ya ƙara a kan na saura sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka Allah ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim, lalle kai kam kana kan ɗabi'u waɗanda suke na gargaru, kana kan halaye kyawawa. Sannan manzo sallallahu alaihi wa sallama ne Allah ya zabe shi don ya zama cikakken annabawa, daga shi ba wani annabi da zai zo da sabon sako ko sabon manzanci. Ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in adiba. Sannan ubangiji ta'ala ya tattara masa abin da ya rarraba wa sauran annabawa, shi aka tattara masa shi kadai. Malamai sukan yi istinbatin wannan ne a cikin ayoyin da ke cikin suratul an'am, waɗanda Allah ya lissafo wani adadi na annabawa har 18 ko 10 wani abu. A ƙarshe sai Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam, ulaika allazina hada Allah fa bi hudahum muqtadi, waɗannan sune waɗanda Allah ya shirye su ya zabe su, kai kuma yi koyi da shiryar su. Abin nufi yayi koyi da shiryar annabi Ibrahim, yayi da ta annabi Musa, da ta annabi Isa, da ta annabi Dawud, da ta annabi Sulaiman, da ta dukkan annabawa. Kaga ababan da aka rarraba musu shi an hada masa shi kadai sallallahu alaihi wasallam. Kaga rabansa kuwa ya fi na kowa yawa, ko dan kama da yake bada labarin sa a kasar Hausa, saboda san kai irin nashi, in ya tashi rabo a gidansa sai ya raba da kowa, sai ya manta da kansa, sai ce af na manta da kaina. To sai a ce to ai masa karo karo, to idan aka masa karo karo karshe nawa zai jewa? Nashi zai fara sauran yawa. To manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai karo karo aka masa ba, ta aka yi fabi hudahu muqtadi, yi koyi da shiriyar su, duk abin da yake sunan su shiriya. Cikin abin da annabi Ibrahim ko annabi Musa ko annabi Isa ko Dawud ko Sulaiman suka zo da shi manzo Allah ya yi koyi, kaga ya hada duka, tsira da aminci tabbata gare shi. Ya yan uwa musulmi, manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi ala fatratin min ar-rusul, daidai lokacin da ake kamfar annabta da manzanci. Annabi Isa ya shude da kusan shekaru 500 da yan kai. Kaga duniya da aka ce ta yi kamfa ta annabta ko wahayi daga sama tsawon shekaru 500, kai ka san za ta samu kanta cikin rudu. Duniya tana cike da tashin hankali a wannan lokacin. Ko dai ka bi daular Rumawa wadda suke bin addinin kiristanci garwaye da maguzanci. Dan Ibn Khaldun yake cewa daular Rumawa ba Christianity suka shiga ba, a'a Christianity ne ya rikide ya zama baroman addini. Shi yasa kuke ganin January da February da sauran watanni dinnan sunaye ne na tsofaffin gumaka a daular Rumawa, amma aka sa shi cikin Kiristanci. Annabi Isa bai san da waɗannan watannin ba, wato dan asalin su maguzanci ne na Rumanci. Da haka idan ka kalli Kiristanci zaka samu rabi ko sama da rabi ko na makamantan haka naki, asali maguzancin Rumawa ne aka tusa shi cikin Kiristanci. A ce Rumawa ba su shiga nasaranci ba, dan da sun shiga nasaranci za su fi koyarwar Annabi Isa ko ta almajiransa, a'a nasarancin ne waɗansu suka kawo shi suka maishe shi barume. Kaga sai tasirantu da mai al'adu da maguzanci na mai na Rumawa. To a wannan lokacin kuma suna daga cikin masu fada a jiya duniya, in ka bi su kaga ba a kan shirya kake ba. In ka bi daular mutanen Farisa wanda bautar wuta ake yi, in ka zo ka biyo Larabawa kuwa to su kuma wannan gumaka ne, kowane gari da gunkinsa. In ka zo gari kuma kowane gida da gunkinsa, wani lokacin a gida ma kowane mutum da gunkinsa. To a nan cikin wannan rudani duniya tana da bukata, tana cikin kishirwa na shugaban da zai fishe ta daga rudin kwakwalwa da suke fama da shi. A irin wannan lokaci ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kaddara masa fitowa ta gidan asali, gidan da duk balaraman da ke duniya ya san su. Domin duk wani balarabe a wannan lokaci a duniya a duk inda yake yana girma balaraban Makka, shi ko balaraban Makka ko wane ne, to yana girma Quraishawa, su ko Quraishawa ko su wane ne, su sun san Banu Hashim sun fi su. To sai Allah ya kaddaro wa manzo Allah fitowa daga gidan asali, gidan da suke da shahara kamar rana a lokacin azhar. Ubangiji ya yi shi a cikin wani madaidaitaccen yanayi bisa ga kaddarawarsa subhanahu wa ta'ala. Bai fito daga cikin gida na masu kuɗi ba, ballantana wadata ta sa shi shige da yi wa mutane kallon raini da kallon hadirin kaji. Sai ya fito a gidan da ba su da wadata, amma kuma bai danka shi a hannun masu riko marasa kirki ba, ballantana wannan ya sa ya tashi da fushi da jin haushin jama'a. Mahaifinsa ba kuɗi ko mai rikonsa ya zama mara mutunci, sai Allah ya danka rikonsa a hannun masu karamci duk da ba su da wadatar kuɗi kamar sauran, amma suna da yakana, suna da halin kwarai a duniyar da suka rayu a cikinta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taso da yanayi daidaitacce, shi ba dan shi guba ba, ballantana ya zanto baya iwa kansa komai sai an yi masa, baya da ruhi na dogaro da kai da jin ƴancin kai. Shi ba korarre ba, baran dangi, ballantana ya zanto mummunan mu'amalar da aka yi masa ta kashe kyakkyawan fata a cikin zuciyarsa. An haife shi a Makka wanda birni ne cikin birane, barma Makka ita ce uwar alkaryu, ita ce uwar birane. Wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kaga dan birni ne, dan cibiyar sa birni aka binne ta, sai Allah ya kaddara masa zaman kauye dan ya san dabi'u da halaye irin su, ishara kan cewa zai zama shugaban yan birnin da yan kauye. Din saka ka'idar wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basiran wa nadhira walakinna aktharan nas la ya'lamun. Inda abin ni kadai ya tashi har ya girma har ya kai dan shekara 40 aka turo masa da manzanci, to bai san wani irin tasku rayuwar kauye da karkara take ciki ba. Inda a kauye aka haife shi kuma har ya girma, sai da za a turo shi manzo, aka turo shi wajen mutanen birni, to bai san ma yaran da zai musu magana da shi ba. Sai ya zanto ya san duka, ya yi kiwon dabbobi dan saboda wannan ya zama kamar wani horo da aka bashi danki watar dan adam a nan gaba. Dan dukan wanda ya jurewa wauta irin ta rakumi, da wauta irin ta sa wanda yake dan bana bakwai, dan taken balaga, wanda ba maki yayi ba, zai san ba me yake nufi da dan bana bakwai a cikin shanu, wanda bai zaman kawai ba ma ba zai san wannan ba. A lokacin da sa ya zama irin wannan shekarun yana cikin taken balagarsa, to mai shi ya shiga uku dan bin shanu yake girki girki. Daga nan gurin sai ya tafi kura, in yana da wata budurwar saniya a wajen, ka kai mai shi ka shiga uku. Daga nan gurin sai ya tafi bici, daga nan sai ya tafi kaza. To mutumin da Ubangiji ta Allah ya kaddara masa kiwatar dabbobi masu dabi'u irin wannan, me zai hana ya shugabanci dan adam, ya ci nasara wajen shugabantar dan adam? Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa ganin irin mutane biyu, ya rayu da talakawa, ya san bukatunsu, ya rayu da masu kuɗi, ya san irin zuciyarsu da irin yadda suke tunani, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya turo shi a daidai wani lokaci da ya halarci waɗansu yaƙe-yaƙe ko labaransu cikin yaƙe-yaƙen da Laraba suka yi a lokacin jahiliya. Ya halarci wani taro na sulhu da aka yi, har yake cewa inda za a kiraye ne kiransa a yanzu lokacin musulunci da na ansa irin wannan kira. Ya ga yadda aka yi faɗa, ya ga yadda aka shirya, ya koyi yaya ake a shirya idan an ɓata, ya koyi yaya ake a yi wa abokin gaba illa idan har rigima ɗin kuma ta kama. Duk ya ga wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba dan ya shiga cikin an yi faɗa ko yaƙi da shi ba, sai dan ya halarci wani waƙi'i abin gani da ido wanda labarinsa ke kaiwa da komowa a cikin kunnuwan mutanen da suka rayu a zamanin. Ya ƙware a cikin rayuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ka iya cewa dai a takaicen takaicewa, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idan an ce dan adam, to babu wanda kalmar za ta fara gaskatuwa a kansa sai manzon Allah. Shi ne dan adam na farko, duk wanda ba shi ba na biyu ne. Idan an ce kamala da cika da batsewa, to shi manzon Allah shi ne cika ɗin, shi ne kamalar, kuma shi ne batsewa, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ka iya cewa shi ne mafi kyawun dan adam na buga misali, wanda ya zo a daidai lokacin da duniya take kishirwarsa, wanda abokanan adawa duk da sun yi adawa da shi, amma a cikin zukatansu sun yarda cewa akan gaskiya yake. Shahidu lahu bil amana qabla an yursal, sun ce da cewa sunansa Aminu tun kafin a turo shi zama manzo, sallallahu alaihi wa sallam. Sun yarda yana da falala. Shahida al annamu bi fadlihi hatta al ida wal fadlu ma shahidat bihi al a'da'u, wanda yake da wannan matsayi a ce shi ne wani zai masa fatanci ko ya zage shi ko ya faɗi bakar magana a kansa, to ko shakka babu wannan ba ƙaramin hasara ba ce ba ga wanda ya samu kansa a cikin irin wancan hali. Yayan uwa musulmi, menene wajibi a kanmu a matsayinmu na musulmi? Menene ya kamata mu yi don bayar da kariya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, don tsare wannan abin da na zana muku kaɗan daga cikinsa, abin da na faɗa ɗin nan, inda za a ce wani malami ya tashi ya faɗi waɗansu ba wannan ba zai iya faɗa, in yayi mintunan da nayi a ce wani ya sake tashi ya faɗi waɗansu ba wannan ba game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, zai iya wa maganganun mu reshe ya faɗi waɗansu al'amura masu tarin yawa. Menene wajibinmu? Wajibi ne jaddada imaninmu da shi, da haɓaka imaninmu da shi a cikin zukatanmu a daidai lokacin da waɗansu suke kafirce masa, don imani da shi shi ne sinadarin shiga aljanna, wanda duk bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, babu shi babu aljanna. Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana haka, imani da dukkan annabawa ballantana kuma shugabansu mafificinsu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya wadanda suka yi imani, ku dada imani da Allah, ku dada imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan aya ta zama ɗaya daga cikin hujjoji da malamai ke yi bisa ga karuwar imani ko raguwarsa, dan Allah ya kira mu da sunan imani kuma ya umarce mu mu yi imani. Kaga kenan ana nufin mu dada akan nada, mu kara imani da shi, mu ji duk lokacin da wani ya kafirce masa kamar kara zuga mu yake na kara yadda da shi, duk lokacin da wani ya bijire masa kamar zuga mu yake akan mu kara makalkale wa shiriyar da yazo da ita sallallahu alaihi wa sallam. Sannan abu na biyu, wajibi ne mu kaunace shi. Kauna ta gaskiya ta shari'a ba kauna ta al'ada da ɗabi'a ba. A ɗabi'ance kakan so dukan wani wanda yake da wata alaka cikin alakoki a tattare da kai, kakan so matarka, kakan so ɗanka, kakan so mahaifanka, kakan so aboki, kakan so waɗansu ababai da kake amfanuwa da su a rayuwarka ta duniya, tufafinka, abin hawanka, gidan zamanka da sauransu. Amma duk kaunar da za ka yi wa ko wane ne ko mene ne ta zanto ƙasa take da kaunar da za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato kenan kaunar manzon Allah ta tsara ta sauran yawa, sannan kuma ta zanto ta sha bamban da kaunar da za ka yi wa manzon Allah, dan shi kaunar da za ka yi wa manzon Allah kauna ce garwaye da girmamawa, kauna ce garwaye da biyayya, ba kauna gayanta ba, ba tare da an yi mata riga ta biyayya ba, ba tare da an yi mata tufafi na da'a ba, dai idan ya zanto kauna ce ta so kawai, to wannan ba ta cire mutum daga gidan wuta ta kai gidan aljanna. In kauna kadai daya dayan kaunar da babu da'a, babu girmamawa, babu biyayya, za ta kai mutum gidan aljanna. Da farkon wanda zai fara shiga shine Abu Talib, da shine farkon wanda zai fara shiga aljanna. Dan ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fifita shi akan ƴaƴansa da ya haifa na cikin sa, ya darjanta shi, ya kwarzanta shi, ya ba shi kariya da dukiyarsa, ya ba shi kariya da karfinsa da kaifin takobinsa. Duk irin fasancin da mutanen Makka suka so su yawa manzon Allah, Abu Talib ya tsaya ya ce bai yadda ba, wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turab dafina fasda bi amrika ma alayka zababatun wa bitirbizaka wa qarra minka uyuna wa da'awtani wa za'amtu annaka nasihi falakad sadaqta wa kunta qabla amina wa aradta dinan kad arabtu bi annahu min khayri adyanil bariyati dinan lawla al malamatu aw izaru masabbatin lawajadta li sam'an bidhaka yaqina. Yace wallahi duk da karfinsu ba za su iya kaiwa gare ka ba, duk da yawansu ba za su iya kaiwa gare ka ba, sai ranan da aka yi mummatashin kai da kasa, ba na sai ranan da ba ni da rai. Ka kiraye ni na tabbatar abin da ka yi min nasiha ce, domin dama can sunanka Aminu, ka yaɗa wani addini, ka tallata shi, ka bujiro da shi wanda ya fi dukkan wani addini da dan adam ya sani a ban kasa kyau. Ba dan zargi ba, ba dan kana sai na shiga addinin yara ba, da na yi maka da'a cikin abin da ka zo da shi. Duk da san da Abu Talib ya manzo Allah sai dai kashi bai imani da shi ba. A lokacin mutuwa manzo Allah ya zo sami shi yana tallata masa kalmar shahada, ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan ahadu laka biha inda Allah. Amma a gefe daya ga Abu Jahl da Abdullah ibn Abi Umayya su kuma suna cewa a targaba wa millati Abdul Muttalib, karfi abin da yace ya mutu akan addinin Abdul Muttalib. Kaga duk san da yawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai kai shi aljanna ba, saboda bai imani da shi ba. A cikinan san Annabi ya yan uwa baya takaitowa a cikin so kadai, so tare da mai da'a, so tare da mai girmamawa, so tare da biyayya, so tare da makalkalewa shari'arsa sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shine hakikanin so. Amma in so ne na waka, yo ai ba bambanci tsakaninka da jarumin India, shi ma da yaso budurwarsa waka yi mata, kai kuma sai ku so Annabi kai masa masa waka, me ya bambanci tsakaninka da shi? So ne na girmamawa. Budurwa in ana son ta ko ba girmama ta ake ba, dan ba mai girmama budurwa da zai ce girmamawa dai irin wanda za a ce ana da sunan girmamawa, sai dai kawai ce mutuntawa, eh akwai wannan. Amma girmamawa, ganin kurjini, darjantawa, dauka sama da komai, dan duk abin da kakewa irin wannan son na kololuwa, to babu yadda za a yi maka umarni ka iya saba masa. Sannan mu kudurce cewa banzan Allah ma'asumi ne, kudurce mu cewa ma'asumi ne, shi yasa dukkan wani abu da za a danganta masa na batanci ba za mu yarda da shi ba. Amma duk mutumin da yake daukan manzon Allah kamar ga magarin sauran mutane, to ga magarin sauran mutane ya iya yi wasu yi abin da ba na kyautawa ba. To su turawan duniya so suke a ɗauki kowane shugaba kamar irin su shugaba Bush ya yi daidai ya yi kuskure, kamar irin su Bill Clinton ya yi jarumta shi yasa ya yi shugabanci shekaru 16, shekaru 8 yana gwamna, shekaru 8 yana shugaban kasa. Amma tare da haka kuma aka zo aka ritsa shi sai da ya bai wa Amerikawa hakuri. Wasu suke kowane shugaba a dauka cewa duk kirki ya iya yin wani dan kuskure. Wannan barbarar tunanin suke so su yi mana, mu mu'amalanci annabawa irin mu'amalantar da suke wa waɗansu jarumansu ko shugabanninsu, wanda annabawan Allah ba gama garin mutane bane ba da za a ce a iya bunciko a gano wani bangare na kasawar. Manzo sallallahu alaihi wasallam ma'asumi, wajibi ne kuma yi masa da'a da yin koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wajibi ne girmama shi. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واجبين يوي تسلاتي أجريش كرادة من تثبت أجريش يوي تسلاتي أجريش تربية تركيا تبكاليا تكوة تربية باس كاليا أربوتي ينتي كوكري وجر ربوتو كما كاسم لذا تربوتا باس كاليا أمجنتي aurin da zaka yi wa'adi, aurin da zaka yi hutubar juma'a, aurin da kake shirye shirye ta waɗansu kafofin yaɗa labarai na gani kamar talabijin, na saurare kamar rediyo. Wajibi ne ba su kariya ta fuskar mulkinka, wajibi ne ba su kariya ta kowace irin fuska, irin yadda sahabbansa suka tsaya tsayin daka wajen ba su kariya ta kowace irin fuska ba su gajiya ba. Wannan wajibi ne akan kowane musulmi. Kar mu tsaya muna tsammanin cewa baiwa Annabi kariya ya takaita ne akan gwamnoni na jihohi na musulmi, shugabannin kasashe na musulmai, sarakuna, wajibinsu baya nuna sun sauke mana motsin
wajibin mu baya nufin su kuma nasu ya sauka akan su. Dole ne ta hanyoyin mu da zasu iya tasiri, ta hanyoyin su da zasu iya tasiri. Wani baya saukewa wani, kariya ga addinin musulunci, kariya ga manzon Allah fardu ainun ne, ba fardun alal kifaya ba. Kar mu dauka cewa dan yanzu nayi wannan ladda ko mun yi wannan ladda, malam Sani ya zo ya yi talibi, wani malamin ya yi aunode, waɗansu sun yi taro aunode, sun ɗauke maka ce musulmi, sun ɗaukewa matar da suke cikin gidan aure, sun ɗaukewa wani mutum ɗauka su, shi kenan kafa Allahu gobe gobe fita, mu shi kenan zuwa na sun wadatar mana. Wallahi tallahi namu bai zama ya sauke maka naka ba. Ɗayan daga wajibi ne mu fahimci wannan cewa wato ainihin baiwa annabi kariya abin da yake dole a kanmu. Ya yan uwa musulmi, me ya kamata mu yi a daidai wannan lokaci? Ko me ya kamata mu ƙara yi doriya akan wanda muke yi da? Na farko dai, raya aqidar alwala wal bara, aqida ta alwala wal bara, aqidar ta so Allah, so manzon Allah, so wanda yake san Allah da manzansa. Kaki kafirci, kaki kafare, kaki masu goyen kafirci, ko suwaye, ko ɗan gidanku. Wanda ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah, ko mahaifinka ne ibada ne kaki, ko mahaifiyarka ce ibada ce kaki ta, ballanta na wani ɗan garinku ko ɗan ƙasarku ko kawai wani arni da yake wata duniya ta daban. Wannan wajibi ne. Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha radiya Allahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ba yanda za a yi ka samu mutanen da suka yi imani da Allah, suka yi imani da ranar ƙarshe, matukar sun yi imani da Allah, sun yi imani da ranar ƙarshe, ba yadda za a yi yuwa dole man hada Allah wa rasula su kaunaci wanda ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah. Matukar mutane da gaske ne sun yi imani da Allah, sun yi imani da ranar ƙarshe, ba yadda za a yi su so wanda ya kafircewa Allah, su so wanda ya kafircewa manzon Allah. Walau kanu aba'ahum, ko da iyayensu ne maza, aw abna'ahum, ko ƴaƴansu da suka haifa, aw ikhwanuhum, ko yayye da kanne, aw ashiratuhum, ko dangi na wajen uwa ko na wajen uwa ko na wajen uba, ulaika kataba fi qulubihim al-iman, irin waɗannan so ne waɗanda Allah ya zana imani a cikin zukatan, imani ya samu gindin zama, ya samu gurbi a cikin zukatan, wa ayyadahum bi ruhin min, kuma Allah ya karfafe su da ruhi na musamman daga gare su, wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, zai shigar da su aljanna da ƙoramin ke gudana karkashin benayenta. Anan wajibi ne mu so ƴan uwan mu ne mu ci kafare. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا وطن دفك إيماني إنت تسيني كوم منيني كذا كريكي أبو كنن أداواتا أبو كنن أداوركو أمت أيام مطويا كرم دوكا ويسي كافران كفر جمك كافر سلسي فتو ويسوني أكي نفو مجيسو مصو فرنسا مصو إنجل دا أميركا باونا أكي نفو كر أنا نفو ويمنا أكي نفو ليدانسو سنة كن جمك أكسر توري mu zo mu so wani kafirin da ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah. A'a, duk inda kafirin ke wajibi da kike kike musulmi ibada, idan ka so shiga taba Allah. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika fa laysa min Allah fi shay illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadzirukum Allah nafsa wa ila Allah al-masir. Ba yanda za a yi mummuni na gari yace zai riki kafiri a matsayin abin so, iyali mu ne ɗan uwansa, bai halatta ba mun yi wannan. Wanda ko tun yi haka fa laysa min Allah ne ce shi ba komai bane a wurin Allah subhanahu wataala. Ibn Jarir al-Tabari yace ana nufin ya kafirta wanda zai so kafiri kawai dan wata manufa ta duniya. Mu duba mu ga yanzu yadda ƴaƴan musulmi suke son kafirai. Kafiran nan fa manzo sallallahu alaihi wasallama da aka masa wannan batanci a waɗannan kafofin watsa labarai, kafiran nan fa su daɗi suke ji da an yi haka, tawa'un sun bayyana ko sun ɓoye. To dan me sai zaka so? Wajibi ne a rayar da wannan aqida ta alwala wal bara. Kun ga yanzu babbar musifar da ake ciki, wannan aqida ake so a tasara ta kowace irin hanya, a sa mutane su rinka tunani na launin fata cewa duk yan Afirka ne, ko su rinka tunani na nahiya cewa su yan Afirka ta yamma ne, ko su rinka tunani na kasa cewa su ɗan Najeriya ne, ko su rinka tunani na yare ko na yanki cewa su ɗan arewa ne ko hausawa ne. Wanda ko so ake mutane su yi tunanin cewa mu menene, mu musulmai ne, mu musulmai ne. Wannan shine wajibin tunanin da ya kamata ya zauna cikin zukatan mutane. idan larura ta samu zauna kasa ɗaya da wanda ba musulmi ba, idan larura ta samu na jam'iyyar siyasa ɗaya ne da shi, idan larura ta samu na jiha ɗaya ne da shi, wannan zan bi ka'idojin zama ne sai yadda ba zan cutu ba, shi ma ba zan cutu shi ba, kuma lokacin da na bi ka'idojin zaman da karɗin cutu karɗin cutu shi, addinin nake bi ban saba addini ba, ban yi compromise ba, amma a ce sai na so shi to fa na yi compromise, na yi tanazu, na sassauta, to ba maganar sassauci cikin addini. Ma iya yin sulhu mai dogon zango ko mai gajeren zango, wannan dan cimma wata manufa ne, in na ga zan cutu sai in kelanta masa kai sulhun nan ba daga nan zuwa sati ne zuwa ni ya kare a wajena dan ba zan kare shi ba, amma har kawai in dauka budaddan sulhu ne da shi mun zama daya dan mu dan arewa ne dan mu bakakken fata ne, wannan nau'i ne na kafirci, idan kai haka kace kun zama daya da kafiri, wannan nau'i ne na kafirci, dan haka dole ne sai an yi wala'i da kafirci, cewa a yi hikima na zama da su wannan fa daban baya nuna a kaunace su a cikin kokon zuci, magabata ke cewa inna la nabtu fi wujuhi qawmin wa qulubuna dal'anhum, mukan saki fuska a danyi far'a da dariya a fuskokin waɗansu mutane a zuci muna cewa Allah ya tsine muku albarka, inda mun san kafirin sun kafirta Allah sun kafirta manzo Allah, amma muka dan saki fuska dan cimma wata manufa, amma ba ma sassauci, ba ma sassauci, ba sassauci, ya kamata ku san wannan. Abu na biyu, wajibi ne mu ta karantar da ƴaƴanmu da matanmu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tataccen ilimi, ba ta hanyar al'ada da ilimin bid'a ba, dan abin da kake da bakin ciki lokacin da wannan abu ya faru, kafofin watsa labarai waɗansu daga cikin sun ba da gudunmawa a nan Kano na a ɗan yi bayani na mayar da martani kan waɗancan, amma sai daga sun saka da yato jahilai mawaka duk ina masana sunna, kuma wai kuma haka ba maza da mata su dan rayara wai waɗanda su za su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan a kan hanya ma a cikin saban su suke har suka ji har suka dawo gida cikin saba manzon Allah suke ya za su fita da saban suke ci su sha su sha su hau abin hawa su kwana su kalli cikin saban manzon Allah, wai su ne za su kare shi, sannan wannan sai ya zanto wata mahanga ake bayo mai saurare wanda yake ko mata ko ƙananan yara da suke da ƙarancin fahimtar addini, cewa eh wannan fa sune babban misali na masoya manzon Allah, wannan fa ake tallatawa, wannan sune al-muslimul uliya fi kifayi annabi sallallahu alaihi wasallam, wato sune manyan abin buga misali dan bada annabi kariya, kaga wannan illar idan in gidan talabijin da in gidan radio ba za su yi ba, dan girman Allah me yayi amfanin kuɗin ka kace ka kulle rajejeniya ta mako ɗaya kace kai so kake yi kullun karfe 8 zuwa 10 sati daya, zaka zabi malamai da zaka kare matsayin manzon Allah, zaka biya ɗaya ta yanzu, ina amfanin kuɗin ka, ina amfanin kuɗin mu, in ba zaka iya kai ba ka hada da ke da wani mana, amma mun tsaya kawai sai dai mu zo mu faɗa wa malami mu ba shi wani abu da muka tulo mu ce da haka mata malamin nan a ce kaza, ya kamata a ce kaza, kowa dai zai iya ba ta shawara, wato nauyin naku ne, ku kace kun ji kun gani game da annabi, ku kace kun ji kun gani game da musulunci, ku kace dole sai an shiga aljanna, to gashi nan zai a aikata abin da lisan al-hal ya kulu zali lisan al-hal ya kulu zali, wannan kaskanci ne, wannan kaskanci ne wallahi sallallahu alaihi wasallam, mu tsaya wai mawaka ne zaka bayyana matsayin manzon Allah, kuma wannan ke kara gaskata maka cewa ahlus sunna ne kadai masoya manzon Allah, duk ina ke honan da suke cin albarkacin manzon Allah a cikin zaurukan su, duk ina suke waye ya fito yayi magana, amma billahi la ilaha illa huwa da wani keji aka taba a wani kauye ko a Morocco ko a Algeria ko a wuri, billahi la ilaha illa anta fahimta, amma yanzu an yi shiru da haka wajibi ne koyar da matanmu da ƴaƴanmu matsayin manzon Allah, mu samu ingantaccen tarihinsa rubutacce ko karantacce da aka yi, mu yi kokarin ƴaƴanmu su san wannan su karanci wannan mu sanar da su wannan, mu rinka hira da ƴaƴanmu kan waɗansu mashahid da manzon Allah ya halicce su, ka rika tattauna da ƴaƴanka ko matanka yaƙin Badar, yaƙin Uhud, Khaybar, sulhul Hudaybiya, Hijjatul Wada, Umratul Qada da sauran waɗannan ababe waɗansu mashahid zaman annabi da sahabbansa, tafiya yakin Tabuka, hakurin da yayi a wajen, zamansa da kaza, zamansa da mutan gidansa, ya zama abin tattaunawar mu da hirar mu a cikin gidajen mu, idan akwai wani karatu na sira da wani malami yayi na sunnar annabi in mai yadda kasa din abinci a gidana ne da matata in matsata bata in matsata ayyana idan akwai wata lacca da wani malami game da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tatacciya in mai yadda wannan abin tattauna ne da iyali na don su tashi da san annabi mu duba mu ga lokutan da ƴaƴanmu da kannanmu da waɗansu ma masu ji garin mu suke kashewa a gaban talabijin dan kallon kwallon kafa a daidai lokacin da ake yada wannan fatanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba mu ga taron gidajen kallo a garin nan dan girman Allah mu duba mu ga yadda ake shika a gidan talabijin daidai lokacin da ake yada wannan abu ta kafar watsa labarai ana cin mutuncin wanda yafi kowa tsada a wurinka daidai lokacin kana tafi daidai lokacin kana tafi waɗanda kake son su in za su shigo kwallon sai sun shigo da sunan Jesus in za su fita da sunan Jesus in sun ci kwallon su gode wa Jesus sai kuma kana musu tafi kana son su me yake nuna gaskiyar cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba mu ga idan za a yi tarayyar kwallo matasan mu fara azumi suke na kwana uku ba a kan wani club na Kano da Bauchi ba ko Kano da Maiduguri ko Maiduguri da Yola ba sace garin musulmi ne a'a kan waɗansu club na ƙasashen Turai za a yi yanka za a yi azumi a kan kowa wani su kwallo kuma ya'yan musulmi mutum zai sai riga Jesu din nan irin mai sunayen arnan ƴan kwallo din nan wata naira 2000 wata naira 3000 wata 7000 idan zai dinka harshen da wando baya ba ballasa set nawa zai yi amma yazo ya tsaya rigar da ba zai ga yadda Allah da ita ba dan ba zai salla da ita ba ga hoton wani arni gato na wani arni a jiki ba kuma zai je ya ga yadda sarkin sa ba yana mutunta shi da ita ba ba zai je ya ga yadda dagatin kauran sa yana mutunta shi da ita amma ya kai 7000 wannan wanda yayi wannan kan a tarihin sa bai taba bayar da naira 7 ba ga asusun makarantar islamiyya su ko makarantar sallacin juma'a ko na kamar salawatu na ungozi bai taba yin wannan ba a tarihin sa kuma yana nan yana waƙar annabi kuma jira yake wai abusa kafin shiga aljanna sannan ya yan uwa musulmi wajibin mu ne mu kaura cewa dukkan wani abu da ake daga waɗannan kasashe duk abin da ake san antawa a kasar Denmark da kasar Norway ya kamata ya Allah wadai da su a kaurace musu ba wai daga nan zuwa su yi uzuri ba ko sun yi uzuri ko sun yi uzuri dan babu abin da zaka ce cikin abin da suke yi wanda dole sai da shi zaka rayu saboda haka wajibin mu ne mu kaurace musu mu karya su kafirta ta salon arziki a yanzu a yankewar da aka musu daga cikin waɗansu kasashe na Larabawa ana ganin cewa nan zuwa wata shida mai zuwa in wannan kaurace ta cigaba haka kamfanonin kasan Denmark za su yi hasarar da ta kai dala biliyan ɗaya. Dala biliyan ɗaya nan da wata shida mai zuwa. To kaga wannan ya zama wajibi a ƙara ƙauracewa duk abin da ya shafe su. Sannan ƴan uwa musulmi waɗannan ababai ba za su yi mutuwa da su a haka ba. Sai mun haɗa da abu guda biyu. Abu na farko al'ummar musulmi su sami istiklaliyya ta fuskar tattalin arziki. Sun gashin kai ta fuskar tattalin arziki mu zama masu sana'a mu zanto masu aikin yi mu zanto kowane mutum mafi karanci zai iya ciyar da kansa ba sai ya tsora nauyi akan wannan sa ba mafi karancin abin da za ka yi ya zanto in baka ba kowa to Allah kalla za ka iya ciyar da kanka kar ya zanto mutum goma sun ta Allah karawa sai su ci bukatar ciyar da su kuma su ba wani abu suke yi ba kawai dan wane ko kani ne ko wan uba ko kanan uba ko kuma shi ne uba din sai mun rushe al'ada da muka taso a kai ta uba yayi wa danka auren fari kuma dan yana tare da matar ana ce dashi da matar ya haihu daya biyu har wajen so biyar har yanzu uban take shi sai mun rushe wannan al'ada ba ta musulunci ba al'ada musulunci musulunci ba san mutane ki ba da wani kowa so ake yamma wasu ne aiki ko mun kace ta ko mun kaskanta ta dole sai mun yi wannan dole fa sai mun yi wannan in ba haka ba taron yau mu ba zai amfana mana komai ba zai inna mana komai ba na gaba dole mu samu istiklaliyya ta fuskar ilimi ya zanto muna dogaro ne da kwararrun mu ba da kwararrun su ba dan ka iya tawaye idan yanzu to kana cin gashin kanka ta wannan fuskar ta fuskar tattalin arziki da ta fuskar ilimi idan to likitocinmu namu ne ba mu bukatar nasu idan to ma'aikatan nasu namu ne ba mu bukatar nasu idan to ungozominmu mata asibiti namu ne ba mu bukatar nasu idan to injiniyoyinmu namu ne ba mu bukatar nasu sai fa lokacin da muka samu haka muke da karfin fuskantar kalubalen zamani a yau amma irin wannan taro na yoyo to zai wahala al'umma ta iya cin nasara don ta fuskanci wani kalubale da ke gabanta ina kallon wata tasha ta talabijin shekaran jiya a wata kasa cikin kasashen larabawa akan wannan matsala da muke tattauna aka taro masana malaman addini da yan boko da wayayyu suke tattauna kuwa na faɗin albarkacin bakinsa wani malami a kasar Sudan na taɓa kai masa ziyara muka tattauna game da da'awa a nan Najeriya yake cewa daga cikin abin da kai sun da ya sa masu kafirai suke mana wannan sun raina mune sun tabbatar cewa a jikinsu muke a jingina wajen rayuwa in sun san muna cin gashin kanmu ba za su yi mana wannan rashin mutuncin ba yake to jahilai ko ba sa iya cin gashin kansu sai sun jingina da mai ilimi mara aikin yi ba iya cin gashin kansu sai ya jingina da mai aiki a cikin in za ka ci gashin kai sai kana da ilimi kuma sai kana da aikin yi babu yanda za a yi ta rayuwa ya kawo wani misali yace ubangiji ta'ala bai yi mu gudan mu zama talakawa mu kasashen musulmi ya zaba mana gurbin kasar da man fetur din duniya 80 cikin 100 na man fetur din duniya a kasashen musulmi uranium wanda ana sarrafa shi har wajen yin makamashi na nuclear 80 cikin 100 din shi a kasashen musulmi ye ta zana ma'adanai da karafai da wane ne da zinari da azurfa da lu'lu'u kowanne mafi karancin shine wanda za a ce 70 ɗinsa cikin 100 yana kasashen musulmai ma'ana ba inda musulmai za a ce suna da kashi 30 cikin 100 arna suna da 70 sai ce amma duk da wannan marasa aikin yi a duniya da talakawa wanda suke fama da talauci 90 cikin 100 ɗinsu na kasashen duniya kuma a kasashen musulmai su to kaga wannan abin da yake bukata ya yan uwa ya zabi mu gina al'ummar wannan abin fa da turawa suke yi sun gwada mana su ga nauyinmu sun gwada mana su ga nauyinmu wannan lattoci ire-iren waɗannan da za mu yi ko makamantansu za a yi ne don zaburar da zukatan da suke barci amma kar mu ɗauka in an yi wannan an kare yaya ne za a yi musuluncin nan ya samu gata to jama'a ba sa iya samun gata sai suna da shugabancin ingantacce shugabancin malanta shugabancin siyasa shugabancin sarauta ba ka iya cewa ga wani ka bi shi ba a iya naɗa shugaba a rana ɗaya in ma an naɗa za a walwale shugaba halin sa ne ke mai da shi shugaba da bi a sarara mutane za ta sa mutane su ga cancantar sa da haka ya yan uwa musulmi mu tuna wannan kalubale da ke gaban mu yan makarantar mu su ƙara karatu masu karatun addini duk da suke karatu su ɗauka cewa lallai akwai buƙatar ƙara karatu masu da'awa duk da suke da'awa wayar da da'awar su zanto tsalalliyar da'awa kar mu rinka bin waɗansu al'amura ta kalibiyya waɗanda su aka saba tun shekaru 20-30 baya ba tare da ci da ba mu ga cewa yadda zamani ke da saurin canjawa sannan kada ɗan boko mu taba ɗauka cewa kare addini wani nauyi ne da ya rasa a wayan ustazai su ko ba sa yin komai nasu a nan gurin a karatu suka da ake a nan masallaci mun riga mun sani akwai dama daga cikin ɗan boko waɗansu malaktarorin ko a university ko a waɗansu manyan kwalejoji na gwamnati to ya karfi taba dauka cewa wai nauyi yara ta ne a goyi malamai wallahi kuma akwai nauyin da ke kansu akwai nauyin da ke kansu hanyar ba da ilimin su nauyi ne hanyar dan su ne suke masana'anta ta kera kwakwalwa jami'a masana'antar kera kwakwalwan mutane to wani irin kici kuke nunawa wajen ku ga cewa yaran mu da suke wannan a gaban ku mazan su ko matan su sun zama nagari sun zama masu sasantun ilimi sun zanto masu kaza masu kaza masu kaza kar ku taba dauka cewa aikin ya taka yi kamar akan hutubar juma'a da wa'azin ilimin ba yayin uwa musulmi lokacin da aka diba mun ya riga ya tsare duk dan haka zan taka barki a nan abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya cikin ladani da ku abinda ne kuskure ko duba harshe Allah ya yafe mun sauran abinda ban faɗa ba na tabbatar dan uwana da zai taliki Dr. Muhammad Sani Umar na tabbatar yana kallo na kuma tun daga kalmar farko har ta ƙarshe na faɗa zai ga inda aka samu gidi da ya kamata ya fadakar da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
Allah ya saka malam da kai
a zauna fa yanzu aka fara kowa ya matsa daga inda yake zaman sa inda yake kunji an ce ranar nuna kaunar annabi da aka ba maganar taki yau yana so ku tashi a kafin mu ba malam ya fara ta'aliki a cikin jawabin malam Ja'far Muhammad Alim ya fito wata magana wacce na lura da wasu abubuwa guda biyu wanda ya kamata a yi wani abu a kai kuma a nan gurin. Wata rana Abu Sufyan ya kawo yasa ziyara Ummu Habiba, matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam, kuma yar Abu Sufyan, kuma yana sarkin Makka. Da ya shigo gurinta akwai teso ko tabarma, ya zo zai zauna fitce ta zari, sai yake ni ne ban dace da tabarma ba, ko ku tabarma ce bata dace da ni ba. Ya rasa dalilin zari tabarmar, sai ta ce wannan tabarmar manzon Allah ne yake zama a kai, take kai kuma yanzu najasa ne kafiri ne baka shiga musulunci ba, da haka ba zan bakka ka zauna a kan tabarmar manzon Allah ba. Kun ga yadda tabarmar annabi ta yi kima a wajen sahabbai. Na biyu, godiyar annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ake tsira a Madina suke zuwa na daya. Rannan sai ga wani balarabe akan wani dan da kurkushin raƙumi, aka hada su tsere, sai wannan da kurkushin raƙumi na balaraben ƙauye sai tserewa taguwar annabi, sai duk sahabbai suka koma aka taba kin ciki aka taba tsere haushi ya kama dan ne za a tserewa taguwar annabi. Kitin ya tsallaka ba, ba ma shi ba taguwar sa ma ana kaunar sai ta zuwa na daya. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga damuwa sai yake wa sahabbai, haqqun ala Allah Allah yartafi a shay'un min ad-dunya illa wa ba'a. Nike kun damuwa taguwa ta yi an wuce ta, wannan wata ka'ida ce a wajen Allah ta'ala, duk abin da ya daukaka a duniya kawai wata ran sai Allah ya sauke, don da sauka ta musu zafin da suke ji a kan titin taguwa. Da abin da zamu kafin na ba malam fara ta'ali, cikin jawabin malam yake ya kamata mu nuna titi kuma mu karantar da jama'a yadda ake kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta hanyar karantar da sirarsa da karantar da tarihinsa da kuma nuna wa mutane bambancinsa da sauran hadisi. To za mu shirya lectures guda bakwai wanda kowane malami zai yi guda daya, kuma za a sata a gidan rediyo sati guda za mu yi na 20 a jere, kuma anan za a tara kudin bari ku ga yadda ake yi. Okay, okay, min da zan fara ga 4000 kowa su da abin da ake yi sai ke saka, kowa da ba kudin sa gaba daya sai ya rike kokobo a waje yan agaji ne za su, a ciki kuma ga waɗanda suke nan a tara. Wannan shi ne zai nuna mutane yadda ƙaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam take. Majalisar ta'awun za ta shirya ta ba malamai su yi bincike na sa, kowa a baki rana ya gabatar da wani maudu'i akan rayuwar Annabi, halayensa, yatsutsuwansa, zamantakewarsa da iyalinsa, don a karantar da mutane yadda rayuwar Annabi take. Amma ba za a bari ya wuce haka ba, a ci gaba da karɓar wannan kuɗi. Zan ɗan ba da minti biyu don a samu nutsuwa, kada malam yana lacca ana samun abin nan. Kowa ya zuba daidai imaninsa, wanda zai zuba duka ya zuba kamar sayyidina Abubakar, wanda zai zuba rabi ya zuba kamar sayyidina Umar, wanda ma zai dako abin nan Abu Kaisa Matar Ansari ya yi. Mu tara kuɗi mai yawa da za mu yi wannan abu, mu fara nuna mutane darasin ga yadda ake, tunda ba za a ba mu fili kyauta ba, amma ana cewa za mu siya ko a Firan ko a Freedom ko a Radio Kano, duk za mu siya insha Allah. Ai sauri, ai sauri, zan ba malam zai fara, ai sauri, ina son nutsuwa ne a gurin nan gurin, idan an gama nan ai min shiru nan gaba cikin iya masallacin nan, kowa ya ci, in za ka saka kawai ta kada sai ta kara cewa uku.
الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين bayan haka duk da cewa makocina yana rike domin ina fama da mura to amma ba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi karfin mura ta hana mutum magana saboda haka zan yi maganar haka abubuwa da dama su suka tattaru suka hadu suka sa har duniyar Allah ta cike da tawaje suke mana irin wannan cin kashi har kullun kada mu dinga duban abinda su arna suke yi mana na cin zarafi kawai Allah madaukakin sarki ya gaya mana za su ci zarafin mu Allah madaukakin sarki ya gaya mana ba sa san mu Allah madaukakin sarki ya gaya mana maƙiyan mu ne baddadatul baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar Allah ya ce da man yayya ta riga ta bayyana a bakin su abinda yake cikin zukatan su na kiyayya ga musulunci da musulmi wannan yafi girma duk waɗannan abubuwa da zamu ji ko mu gani ko mu karanta na nuna gaba da tsana ga musulunci da annabin musulunci ba abu ne ba ko ba ba abu ne da zai sa mu yi ta mamaki ba abinda za mu yi mamaki me ya jawo ake yi mana haka Hausawa suna cewa sai bango ya tsage kadangare ke samun gurin shiga idan da ba muka kalli kasashen yamma Turai da Amerika za mu ga kasashe ne wanda tuntuntuni shekaru aru aru sun riga sun rabu da duk wani abu da ake kiransa addini sun kwashi addinin sun zubar ashara ba ta yi wa addini kallon mutunci ba ta yi wa addini kallon girmamawa balle har su girmama annabin wani addini waɗanda suke karanta Bible suna ganin irin yadda a karatun ko kuma abinda aka rubuta a cikin Bible yake ɗauke da cin zarafin wasu annabawa a ce annabi Nuh alaihi salam ya sha giya ya yi zina da ƴaƴansa a ce annabi Sulaiman ya nemi matar maƙocinsa ko sojansa a ce kaza akan annabawa su ba su ɗauki annabci da wata kima ba sun ma a lokacin suna ƙarƙashin abin da ake ganin shugabanci ne na malaman addini ballantana bayan sun riga sun raba gari da duk wani abin da ake kira addini saboda haka su ci zarafin wani addini ko annabin wani addini abu ne mai sauki a gurin idan muka komo kanmu za mu ga cewa mun tozarta mun wulaƙanta saboda mun saki addinin musulunci Allah madaukakin sarki yana gaya mana lokacin da za mu samu ɗaukaka zai zama ana ganin kwarjininmu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin matuƙar kuna riƙe da imani kuna muminanku na gaskiya to ba za ku wulaƙanta ba ba za ku yi baƙin ciki ba kada ku yi baƙin ciki kada ku yi rauni matuƙar kun kasance kuna muminai ba za ku samu wannan ba ashe idan muka samu kanmu cikin rauni cikin baƙin ciki cikin wulaƙanci to mu tuhumi imaninmu da farko sannan idan muka dubi irin yadda mu kanmu musulmi a yanzu ba a cikin mu cikin gida musulmin ba muke ta fuskanta akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a yi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wasu suna cewa ba za a yi ba ba a cikin gidan ne ake rigima akan tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba mu ne muke cewa a dawo a koma a riƙe annabi sallallahu alaihi wasallama mu sanya shi a ayyukanmu na yau da kullum mu sanya shi cikin aqidanmu mu sanya shi cikin ibadanmu mu sanya shi cikin mu'amalanmu a gidajenmu a masallatanmu a kasuwanninmu muna fafutuka akan wannan wasu kuma suna ganin a'a ba za a yi ba ba a cikin mu ake samun wannan ba a cikin mu ake samun waɗanda suke ganin sai shekara sai a wata a cikin shekara za a tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai maulidi ya zo kuma tuntunin da za a yi shi ne akan wasu abubuwa na shirme da wasu a yi ta waƙe-waƙe a yi ta wasu maganganu waɗanda suke ba su da kan gado ba a cikin mu ne ake samun waɗanda suke ganin cewa akwai wani muƙami da wani zai kayyafa annabi ba maqamul wilayatu sayyidul zatu huwa ar-rasul wa dun an-nabi ba to a cikin mu ne aka samu masu fada da masu fada irin wannan ba, a cikin mu ne aka samu masu faru wannan. Suna ganin matsayin da waliyi zai samu ya dara na manzo, kuma abin nan matsayin da waliyi zai samu ya dara na manzo, sannan kuma annabi bai kai wannan ba. A cikin mu ne da aka samu wannan, dukkan wani abu da zamu nuna hoton annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ayyukan ta hanyar koyi da shi, babu shi yanzu ya kau ya bace a cikin rayuwar musulmi. Dan menene ba za a samu wasu daga waje waɗanda Allah ya gaya mana cewa daman makiyanmu ne, dan menene ba za su ci zarafinmu ba? A cikinmu aka samu waɗanda suke shugabancinmu har kullum su kwana su yini su tashi suna tasbihi ga abin da garbu abin da mutanen yamma suke kai. A cikinmu aka samu shugabanni waɗanda ba za su iya motsa kara ba sai sun ji abin da Amerika ko Ingila ko Rasha ko wata ƙasa ta Turai take. A cikinmu ne aka samu wannan. Kuna ganin abin takaici dukkan wannan fafutukar da ake yi ta maganar a tsarin mutuncin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama har yanzu talakawan ƙasashen musulmi su suke wannan, amma shugabannin musulmi har yanzu sun zirawa abin ido, jira suke su ji menene za su faɗa da su su yarda, menene za su faɗa ba zai yarda ba, jira suke su ga ina yake so su bi, wata hanya yake so su bi, su yi gabas ne ko su yamma. An kasa samun waɗanda za su fito a yau suke abin da aka yi cin zarafi ne. Wannan su ne suke shugabancin ƙasashen musulmi. Idan musulmi suka kai zuwa ga wannan mashuka, zuwa ga wannan lalacewa, menene kake tsammanin wanda daman an ce da mu ma abokin gabanmu ne ba zai mana ba? Ashe ba za mu taɓa samun matsayin da muke kai ya samu canjuwa ba, ba za mu taɓa samun waɗanda suke abokan gabanmu su dawo su jinjina mu wannan addini ba, sai lokacin da mu muka rike addinin suka gan shi a aikace. Muna da buƙatar mu fito mu karantar da duniya wani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakan ba za ta samu ba ta hanyar mu yi maulidi sau ɗaya a shekara, ba za ta samu ba. Duk wata hanya ta bid'a ba za ta taɓa karantar da duniya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba. Ai ɗan bid'a da suke can Turai duk shekara suna yin wannan maulidi, wannan bai sa an karanci waye manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba. Dole ne sai karantar da al'umma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam, dole sai ya zama wani abu ne wanda za mu yi shi a kullum a kowane lokaci a kowane guri, ba sau ɗaya a shekara ba. Sannan kuma ya kamata mu sani cewa wato shi wannan addini a Allah maɗaukakin sarki shi ya ɗauki shi ya jibinci kare shi, haka nan annabin wannan addini Allah maɗaukakin sarki yana ba shi kariya, shi yake kare shi. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa, ba ku ga yadda Allah maɗaukakin sarki yake kare mun zage-zagen da suke mun ba? Suna zagin wani wanda suke cewa muzamman domin kafirai na Qurayshawa a wancan lokaci, in suna so su zage annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon su ce da shi Muhammad wanda suna ne na yabo na girmamawa, sai su ce da shi muzamman wato abin zargi abin kyama. To shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ku ga yadda Allah yake kare mun zagin da kafirai suke mun ba? Suna zagin wani abu muzamman, ni kuma sunana Muhammad, saboda haka zagin da suke yi na muzamman ne amma ba na Muhammad ba. Abinda aka yi kafin aka yi guda goma sha biyu aka yada a cikin jaridu, wasu jaridun suka yi ta ɗauka suna yadawa, kafin din nan ba sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba, da su da malamansu duk sun san cewa ba haka sifar annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Wannan yana daga cikin kariya da Allah maɗaukakin sarki yake ba shi. Na cikin wannan kafin suke suka shi suke zagi a yi kafin din wani mara kyau wanda ba shi da kyakkyawar kama ba shi da kyan gani kamar biri kamar dabba, sai a kuma rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai a sa masa bama bamai a jikinsa, ana nuna duniya cewa wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yana karewa annabi sallallahu alaihi wasallam soke-sokensu ta hanyar su yi wannan kafin wanda baya taɓa bai ɗauki sifa ɗaya daga cikin sifofin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba. Saboda haka al'ummar musulmi babu abin da za mu yi mu sawa kan mu san annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya ta gaskiya, ba soyayya ta al'ada ba kamar yadda malam ya yi bayani a cikin lattarsa, irin mu koma mu rungumi sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, mu rungumi yadata, mu karantar da yayanmu, mu karantar da kawukan, mu karantar da matanmu, mu karantar da sauran al'ummar musulmi gaba daya. Wannan shi zai kare mutuncin mu, shi zai sa addinin musulunci nan ya daukaka. Sannan kuma mu fifita duk wani abu na duniya, mu fifita samun mu na duniya gaba daya akan mu fifita annabi sallallahu alaihi wasallama akan duk wani samun mu na duniya. Sabai sun riga sun gabata duk wani abu da ake nunawa na soyayya da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sun nuna masa, mazansu da matansu. Bai kamata wannan ya zama tarihi ne muna karanta shi ba tare da muna daukan wani kwafi, muna daukan wani hoto daga cikin abin da muke karantawa ba. Su ma mutane ne da Allah madaukakin sarki ya yi su da jini da tsoka, kamar yadda ya halice mu, ya ba mu kudura ta mu yi motsi ta mu yi kamar yadda ya ba su. Babu wani abu da ya zo a cikin addini wanda ya fi ƙarfin mu yi, babu abin da ya zo a cikin addinin musulunci wanda yake zama kunci gare mu, babu abin da ya gagare mu. A yayin da duniyar musulunci a yanzu take ta kokarin yankewa duk abubuwan da ya fito daga yamma, muna karantawa muna ji ana gaya mana rahotanni suna zuwa mana cewa dukkan kamfanonin da suka yankewa ƙasar Denmark da ƙasashen da suka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci mutuncinsa suna samun riba akan yadda da suke samu kafin haka ta faru da sama da kashi 25 cikin 100. Wato kasuwancinsu sai karuwa yake, wanda da a da zato suke idan sun daina sayar da waɗannan kayayyaki da suka fito daga ƙasar Damar ko ƙasar Turai, kasuwancinsu zai kare za su yi asara sai suka ga Allah yana ninka musu. To wannan babu ba komai yake nuna mana illa yana nuna mana cewa Allah yana tare da mu, matuƙar za mu riƙe wannan addini Allah maɗaukacin sarki shi kuma zai ba mu nasara a cikin duk gwagwarmayar da za mu yi. Hada wa billahi tawfiq wala hawla wala quwwata illa billah.
Malam mama ana fata mana duniya ta kai da dauriya ta kai tare da kana mara, amma saboda tsananin kamar ka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka daure kai wannan nasha Allah ya saka maka. An ce min cikowa ga dan adam ya a gurin nan ba za ka mutuntu ba, akwai wani suna challe ka suna so su yi ko taimakon ka amma hannun ya kasa kaiwa saboda karancin adadin wanda za ka karɓa. Kuma tabbas ahlus sunna kun nuna kuna san annabi da gaske, domin ga kuɗin da kuka tara nan na san za a yi kusan awa fiye da awa ana kirga su ba a gama kirga su ba, tare da adadin wanda suke kewaye kuɗin sun kusa kaiwa rabin dozi. Amma ina tabbatar muku da sai kun sun kusa awa tare da mun san talaucin da ake ciki da zafin da ake ciki, amma kun nuna da gaske kuna san annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka wannan lacca gaba ɗayan ta za a faka ta kafafun watsa labarai, ko malamai za su laccoci ko da malamai za a bashi mazuki a nutse, wani akan akhlaq na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani akan siffofi na halitta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani akan yadda manzo Allah yake mu'amala da makiya, yadda manzo Allah ya zauna da iyalansa da matansa a cikin gida, wani malamin kuma a bashi ya magana akan yaƙuƙuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani akan mu'jizoji da karamoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka insha Allah inda kuka fara na bayan su gaba da miko nasu ya kai adadi, za mu shigar da su gaba ɗaya cikin kafafun watsa labarai ai ta bayani a ji matsayin ahlus sunna ta a duniya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan zai taimaka mutane su fahimci kauna ta gaskiya, kauna ta tabbas, wacce ita ce kauna ta ibada ta girmamawa wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita akan mu. Malamai sun halarci wannan guri da yawa, akwai malam Abba Adam Kofi wanda shine shugaban majalisar ta'awun bainar du'a ta salafiyin, yana nan a zaune tare da rashin lafiya da yake fama da shi, amma ya daure saboda kauna annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yi ya halarci wannan guri. Sannan akwai malam Duwan Sallare shugaban majalisar malamai ta Izala reshen jihar Kano, shi ma yana wannan guri a zaune da mataimakinsa malam Sali. Sannan akwai malam Abdullahi Muhammad Getso, shi ma yana nan a wannan guri. Akwai malam Muhammad Nazifu Inuwa, akwai malam Abubakar Husaini Fage, akwai Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijal Lemo, akwai malam Muhammad Sani Ashir, akwai al-Imam Kandahar, akwai malam Abdullahi Ishaqa Garangamawa, malam Nasir Yahaya Alaramma, akwai malam Abdulkadir Kazauri, malam Muhammad Raju Musa Umar, malam Salisu Umar, malam Jamil principal na Usman bin Affan, akwai kuma Alaramma malam Jibril da Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, malam Abdulwahab Abdullah, Imam Masjid Ibn Taymiya, sai ni Muhammad Aminu Ibrahim Dora, akwai malam Ali Aliyu Limamin masallacin Juma'a na 'yan katako, akwai alai shi'abu mamanka wanda ke kula da majalisoci da makarantu da masallatai wanda muka danka a hannun sa na ahlus sunna kofar nasarawa duk waɗannan mutane suna nan kuma akwai wasu malamai da na hango daga Lagos ma Malam Abbas da ɗan uwansa ga can daga Lagos suka su musamman ma ina jin suka zo daga Lagos sannan kuɗi da ake nema ba daga nan sun tsaya ba wani yanzu ya ji zafi an yi magana cewa a fito da kuɗi za a yi ta yaɗa lecocin malamai akan san annabi sallallahu alaihi wasallama a karantar da al'umma ba na Kano kadai ba ba na Najeriya kadai ba don za a ɗauka a kasa kuma za mu yi kokari a ƙarshe mu ga duk wata lacca da ta rubutu ta tsaro za a samu ƴan uwa su kuma rubuce ta a ɗan ƙaramin littafi wanda ga kasa sannan kuma za a fate ta a shafi na intanet yadda duk duniya za ta karanta ga matsayin ahlus sunna na ƙasar Najeriya game da abin da ya faru ga yadda ya kamata mutane su karanci san annabi sallallahu alaihi wasallam aikace insha Allah za mu wannan dan haka za a iya ci gaba da mika wannan taimako ta hannun malam Abba Adam Koki ko a kawo wa malam Jafar Muhammad Adam liman masallacin Dorayi ko kuma a zo nan a kawo wannan masallacin na Usman bin Affan a lokacin salloli biyar limamin da yake gabatar da sallah a danka wannan kudin a hannunsa sannan kuma za a ci gaba da kawo wannan ta hanyar kaiwa masallacin Kandahar kuma sai je masallacin Kandahar nan ma za a saka wakili wanda zai dinga karɓar wannan kuɗi da kuma masallacin Sahaba da ke Fandila da sauran masallacai waɗanda za mu bayani su kawo masallacin ƴan katako da ke ainihin wato a binna kusa Abu Ayyub al-Ansari da kuma masallacin da ke wato tudun Murtala nan ma za a sa wakili wanda duk za a tattara wannan kuɗi dan wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu su shafi kowa dan haka za a ci gaba da tara wannan kuɗi kuma za a ci gaba da fitar da lecoci insha Allah kuma Allah ya saka wa kowa da alkhairi kafin mu kirawo shugaba malam Abba Adam wanda zai gabatar da jawabin matsayin mu akwai wani dan uwa da ya rubuta wata kasida za mu bashi yayi minti uku ya karanta wannan kasida ina sha'ibu Dorayi wanda ya ba mai kin sunnar ma'aiki in dai ba bid'a yake ba kun sa waka sai yana cewa riga annabi ita kanta in an sha an warke cuta rigar shehi idan ka shafa daga nan sai a wuce kemis